Kin yi aure da wani soja wanda kuka gina rayuwa da shi kuma kuka haifa ƴaƴa shida. Wata rana aka tura shi yaƙi, bai sake dawowa ba. Shekaru da yawa bayan haka, yayin da barazanar ta'addanci ta fara bayyana a cikin garinku, ɗanku ya taka bam ya fashe. Ba ku da tabbas ko zai rayu. Kuka yi sauri kuka garzaya da shi asibitin babban birnin tarayyar Najeriya, da fatan ba shi damar ci gaba da rayuwa. Bayan shekaru goma, har yanzu ba za ku iya komawa gida ba, rikicin yaƙi ya tsaya. Yanzu ana fitar da ku daga sansanin da kuke zaune tsawon shekaru. Menene abin yi? Ina za ku je? Barkanmu da sabon shirin Birbishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayyah Sa'id. Liyatu Ayuba tana da shekaru 34 a duniya ta rasa mijinta, wanda ta shafe shekaru 15 da aure. Ta mallaki wani gidan cin abinci a garinsu na Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda take da ma’aikata sama da 12. Lokacin da Liyatu ta bar gida a shekarar 2011, ba wai tashin hankali ne ya tilasta mata yin gudun hijira ba, amma ya tilasta mata barin gida, ta kasa komawa. A yau tana aiki a matsayin shugabar mata da unguwar Zoma a sansanin 'yan gudun hijira da ke babban birnin tarayyar Najeriya. Kafin ta koma Abuja, ta zauna a Borno yayin da mijinta yake aikin soja a Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya. A lokacin da barazanar 'yan tada ƙayar baya ta yi ƙamari, sai aka mayar da shi Borno domin samar da zaman lafiya. Abin baƙin ciki daga baya aka kashe shi a wani artabu da 'yan ta'adda a ƙaramar hukumar Bama. Bayan rasuwarsa, Liyatu ta zauna tare da 'ya'yanta a barikin mai malari da ke Maiduguri. A watan Janairun shekarar 2011 ne ɗanta Daniel, da ya kusa koma makaranta bayan hutu, ya fita yin bankwana da abokansa, cikin rashin sani ya taka bam ɗin da aka binne.
Bam ɗin ya fashe, ya yi sama da shi, jikinsa ya kama da wuta. Bam ɗin ya fashe ne a filin wasa, inda ta kashe mutane da dama, ciki har da yara 'yan makaranta. Aka garzaya da ɗana da wani yaro ɗan shekara 8 wanda bam ɗin ya kusa raba jikinsa asibiti.
An kai shi asibitin koyarwa na Maiduguri, inda likitoci suka yi aiki a kansa ba da gajiyawa ba. Amma ƙonewar tasa ta kamu da cuta. Ƙafafunsa sun ƙone gaba ɗaya kuma ya samu karaya. Daniel ɗan shekara 16 ya koma kamar wani ɗan shekara 7 tsananin raunin da ya samu. Wata ƙungiyar mishan mai taken Gidauniyar Stephanos ta shirya wani taro a Jos, jihar Filato, ga mutanen da harin ya ritsa da su, da waɗanda suka rasa mazajensu, da wasu kamar Liyatu, waɗanda 'ya'yansu suka jigata. Liyatu ta halarci taron.
Sun tambaye ni kowane irin taimako nake buƙata, sai na ce musu ina so a yi maɗana magani. Domin bayan kusan watanni 4, bai samu sauƙi ba. Sai suka bani shawarar in kawo shi Jos. Amma da muka isa, sai suka ce min ba za su iya masa magani a can ba. Daga nan aka tura mu asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja da ke Gwagwalada.
Gidauniyar ta ɗauki nauyin biyan kuɗin magani, kuma ta ba da duk abin da ake buƙata don kulawar Daniel. Aka cire fatar da ke jikinsa da ta ƙone, aka maye gurbinsa da sassaƙen fata. Sannan aka gyara karayarsa. Daniel ya yi jinya na tsawon shekaru 2, sai kuma shekara 1 na ziyara. Daga baya ya murmure. Bayan fiye da shekaru 10, yanzu ya yi aure kuma yana aikin direba a Lagos.
Wannan magani shi ya sa na zo Abuja. Da na isa, aka kai mu asibiti kai tsaye. Bayan an sallame mu, 'yan mishan suka samo mana gida a Kabusa kafin muka koma sansanin 'yan gudun hijira.
Wannan babin tsira ɗaya ne cikin da yawa. A tsawon shekaru, Liyatu ta fuskanci asara kan asara. Ƙaninta, wanda ya kasance yana tallafawa iyalinta daga Birtaniya, Boko Haram sun kashe shi yayin da ya ziyarci Najeriya. Aka sawa ɗanta mai shekaru 27 guba ya mutu a shekarar 2019. Har yanzu ba a san waɗanda suka aikata laifin ba. Bayan haka, jikarta mai shekaru 4 ta mutu kwatsam sakamakon ciwon farfadiya. An kafa sansanin 'yan gudun hijira da Liyatu ke zaune a shekarar 2014. A wancan lokacin, agaji yana da yawa. Buhunan shinkafa na shigowa cikin watan Ramadan. A asibiti kuma, ana gudanar da ayyuka yadda ya kamata. ana kuma koyar da sana'o'i ga mata da matasa. A yau yawancin tallafin ya gushi. Tallafin gwamnati yayi kadan, kuma kungiyoyi masu zaman kansu ba su da yawa.
A watan Ramadan da ya gabata, ba mu samu ko buhuhunan shinkafa guda 10 ba. Abin mamaki ne, domin kafin yanzu mutum ɗaya zai iya samun buhu 2.
Kalubalen suna da yawa. Ambaliyar ruwa ta cika tantuna, rashin ingantaccen bayan gida da ƙarancin ilimi yayi yawa. Inda suke zama akwai masu shi, kuma a kullum suna fuskantar barazanar korar su.
An taɓa korar mu sau ɗaya. Idan aka sake fitar da mu, ban san inda za mu je ba. Amma abin da ke bani ƙarfin gwiwa shine Allah yana sani, kuma yana kallo. Naga al'amuran da suka finawa asibiti. Hakan ya sa nayi tunani, idan Allah zai iya warkar da ɗana, kuma ya mayar da shi ya dawo kamar mutum, to babu abin da ya fi ƙarfinsa.
Imani da ƙaddara su ne ƙarfin gwiwanta. Lokacin da ɗanta ya kwanta, rabin jikinsa ya ƙone, ko gane shi ba a iya yi. Ba ta taɓa tunanin zai rayu ba, amma ya yi. Lokacin da ta fara sana'ar abincinta a Abuja, ba ta da tabbacin zai karɓu, amma ita ce hanyar samun abincinsu. Hatta taimakon da ke shigowa wani nau'i ne na ƙaunar Allah, in jita. Don haka, za ta ci gaba da aminta da ikonsa na nema.